Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan maraicen. Shirin yau da gobe kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 22, 16 da kuma internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabira Fage
da Maryam Dauda.
Yau rana ce da yau da gobe ke tattaunawa akan ilimi da fasaha da sana'a. Tunda batu ne na ilimi, yau shirin yaya da zango a sansanin yan gudun hijirar garin Damare na jihar Adamawa, inda aka horar da wasu matasa akan koyon kasuwanci.
Ja ba mu gane menene kasuwa ba, amma yanzu mun gane hagu da dama. Sun koyar mana akan game da dinki, sun koyar mana game da kasuwa, sun koyar mana game da zumuncin kasuwa, sun koyar mana game da tarbiyyar kasuwa.
Ibrahim Alfa Ahmed na tafe da wannan tattaunawar. Mutuwar zuci babban matsala ce ga yawancin matasa a yau, abinda ke kaiwa ga zaman kashe wando da ma wasu matsalolin. To ko me ke kawo irin wannan matsalar ta mutuwar zuci?
Wanda bai ilimi ba, kuma da sai ya koyi wata sana'a ba, inda zuciyarsa ce ta mutu, ya da mazo na gari banza, Allah ibaku mutum. Akwai mutuwar zuciya da take zuwa dan adam saboda bai tsaya ya koyi sana'a ba.
Yau filin matasa masu basira, za mu kawo muku cigaban hirar da muka fara da wani matashi mai basira a maradin kasar jamhuriyar Niger.
Shekara ta 14, ilimi shi ne mabuɗin rayuwa, in babu ilimi mutane ba za a rayu ba, kuma ba za a san abubuwa da yawa ba.
Sabon zauren mu kenan na Boko Halal, wanda zai dinga kawo muku tattaunawa da matasa akan muhimmancin ilimi. A filin dafa-dafa kuma Halima Abdullahi da Madam Eli za su koya mana yadda ake yin miyan margi special. Bayan haka za mu kawo muku amsoshin tambayar mu ta jiya akan wani tsari kuka ga ya dace a fito da shi wajen koyawa matasa sana'a, wadda idan gwamnati ta basu wani jari za su rike kansu, duk a cikin shirin yau da gobe. To kamar yadda Jamila ta faɗa muku a baya, yau filin matasa masu basira zai kawo muku cigaban hirar da Mani Sha'ibu yayi da wani matashi mai suna Malam Muhammad Sani daga maradin kasar jamhuriyar Niger.
Wannan aiki da ka soma ka amfana da shi?
Insha Allah, gaskiya an gode wa Allah, alhamdulillah na amfana da shi sosai.
Sai da shi aikin duna bai rasa matsaloli, baka taba ranko ba akan gyaran computer?
Bon, ba a cewa ba a ranko, ka san mutane yawanci kala su daban. Wani ya san in ya ka abin ya san Allah ya kawo, wani ya san ba san Allah ya kawo ba, kenan shi wannan biya ya kama kana shi. Tunda gyara damun wajen ka gyara wani abu, wani abu yana bacewa. Kenan in ka gamu da mara haƙuri sai ka yi ƙoƙari ka biya shi don a samu a zanna lahiya, ba sai an ji ka kwarmaya da kowa ba. Shi yasa cikin rihasiri na Allah na shekarun da na hidi masun kai 14 ina aikin nan. Har yanzu da kuma roƙon Allah, Allah bai sa a taba kira na ba an zo ko nan za a wata shari'a da ni ko za a wani wane ne cikin rihasiri na Allah, haka ake ta taya. Don ni da kana nake yanke maka na shari'a, idan mutum ya zo na ga alamun in ma abin shi ya samu matsala ba wanda zai haƙura ba ne, ba inda za mu taya ni zan samu in sai mai wani ko kuma a biya shi abin shi. Yanda dai in yaje shi kenan an rabu lafiya.
Sai daga abu dai za a ce kamar baya, kuma ga ka kankane ka nace kuma ka kware akan gyaran computer. Shin wani kira zaka ga takururinka galibi matasa?
Eh, shi ka san duk sabga ta duniya komi haka ne, akwai baiwa ciki. Ni kankana na san da abun baiwa ce, saboda yanzu akwai wanda za su ta hawaje sai yi karatu, amma na san in dai kamar ga sabga wanga computer ne ordinateur, in ya zo in dai game da gyara ne, gaskiya in dai ban gwada mai wani abu ba zai gwada mana ba, kowane irin karatu ne in dai game da ya zo ne haka bisa kan harkar computer ne, to in ban gwada ma mutum na wani abu ba zai gwada ba. Shi yasa kuma daga sa rai ne, kenan abun da yahi mutane irin haka duk wanda Allah ya ba iko in ya tashi aiki in yana son yin shi to ya sa makan shi zuciya da niyya guda ya tsaya ya aiki to in Allah ya zai fahimta kuma zai gane zai samu kuma yanda yake so kuma akwai abu guda da zan jan hankalin mutane da shi ita rayuwa in ka ga mutum ya riki yana samun alheri bisa abu to gaskiya ya riki me gaskiya kaga yanzu za a samu wani ka kawo gyara abun ka ba ya in ya ga abu ka ta mutu yana iya cire ma wani abu ya sa to saboda Allah in ana son ci gaba da fahimta duk wannan sai an kore shi daga cikin aiki in mutum ya kawo ka tsakanin ka da Allah in nashi ne yayi to in kuma abun shi ya bace ka hadi mai abun da ya bace saboda Allah ka canza mai ya sallame ka te idan nashi ba zai yi ba ka hada nashi ka bashi
a kowace al'umma matasa ne ƙashin bayan ci gaba amma a yawancin ƙasashen Afirka matasan ba su da ayyukan yi wani tsari kuke gani ya dace a fito da shi don koya wa matasa sana'a wadda idan gwamnati ta ba su wani jari za su iya rike kansu ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook akwai matasa masu sana'o'i sai dai zaka ga ba su da cikakken jari to ya kamata gwamnati ta dinga taimaka musu sako daga Said Muhammad ya kamata a ce gwamnati ta samar wa manoma taki wadatacce domin inganta noma da kiwo shine kadai hanyar da za a sama wa matasa abin yi sako daga Yusuf A Valencia Gangara assalamu alaikum yau da gobe ni a gani na kamata yayi a kafa kungiyoyin kwararru na tattalin arziki ta yadda za su koya wa jama'a yadda za su haɓaka jarin da aka taimaka musu da shi amma fa kafin nan dole sai an inganta wutar lantarki da kuma tsaro domin rashin su zai kawo cikas sako daga Abdul Wahab Galadima VOA ya kamata gwamnati ta kikkiro wata ma'aikata kamar irin wadda gwamnatin jihar Neja ta shekarar 2009 ta yi wadda ake cewa Project Yes wallahi duk dan jihar Neja sun ga amfanin shi Allah ya sa mu dace sako daga Malam Nura Alhassan Jigawa a dauko abin daga tushe matakin masu degree masu diploma NCE da sauransu masu secondary da basu da gata da masu gata a hada su a basu horo bayan an tantance su a kashe tsarin NYSC sako daga Aliyu Yusuf salamu alaikum VOA yanzu haka muna tattaunawa a kungiyar mu ta zumunta Youth Development Association a garin Kano Gwale local government kuma muna tattaunawa ne akan ta yaya za mu samar wa matasan mu sana'o'i su daina shaye-shaye wannan shi muka sa a gaban mu yanzu sako daga Musa Abdullahi Yakubu
sauran matasa yau ya leka sansanin yan gudun hijirar garin Damare dake jihar Adamawa inda Ibrahim Alfa Ahmed ya jagoranci tattaunawa da wasu matasa akan wani horon kasuwanci da babban bankin Najeriya ya gudanar a wannan sansanin
to ina sunan malami
sunana Jimmy Dali daga Madagar local government Adamawa state
ka jima cikin wannan sansanin ne
eh na dan dade nan tun a watan 10 na zona
to kamar wannan horaswa da kuke samu akan kasuwanci kamar me yake nufi a gare ka
eh dama ni dan kasuwa ne amma kuma na karo da kasuwanci na gode ma AIC wanda suka yi wannan training kuma mun ji dadi da wannan training kuma mun samu karuwa mun samu ilimi mun samu basira na kasuwanci mun samu kuma wayo na zamin kasuwanci
to shi wannan horaswa da ake gudanar muku horaswar kawai ake gudanarwa ko kuma za a taimaka muku kuma da jarin da za ku daga yin kasuwancin naku
eh muna roƙo gwamnati ko masu kudi wanda suna da kudi a hannu ko kamfani muna roƙo su domin su taimaka mana domin duka kayanmu a rigan ku ne duka kayanmu a rigan kwashe ba mu da komai ramu ma da karmu ka tsira kamar yadda sun yarda sun yi mana training to muna roƙo domin a taimaka mana domin mu samu mu sake farfado mu tira da iyali domin a yanzu haka nan ba mu da komai kamar yadda muke a kamfanin nan mun koma gida ma haka za mu zama domin ba mu da komai komin mu ya riga ya kare, an kone, an kashe wanda an kashe, wanda ya cire jakar bai da komi.
To kamar bayan kun gama koyon wannan wato darasi kan kasuwanci, shin za ka fara gudanar da wani abu na kasuwanci a cikin wannan sansani ne ko kuma dai sai ka koma gida tukunna?
In Allah ya yarda, in gari ya kyau, za mu koma gida mu je mu fara business kamar na da, domin mu taimaka ma kanmu, sannan kuma mu taimaka ma ƴaƴanmu su yi karatu, domin su ma su samu ilimi su zama mutanen kirki.
To mun gode kwarai, ban sani ba ko kana da wani bayani da kake son kara mana?
Ito bayani na ina son kara shine, na gode wa malamai da suka koyar da mu, mun gode wa Allah saboda sun taimaka mana, saboda haka muna gode musu. Allah kuma ya taimaka musu, kamar yadda sun dawo lafiya, Allah ya kai su gida lafiya kuma, sannan kuma su ji su koyar da waɗansu, domin su ma su samu basira wanda za su koyar da mutane nan gaba. Mun gode wa Allah, Allah ya taimaka mana tare da su. Ubangiji ya albarkace mu duka.
Mun gode. To ina sunan malamar?
Sunana Aisha Musa.
Aisha, daga ina kika zo wannan sansani?
Daga Madagali, Fekon Gombe.
Kin jima a cikin nan ne?
Yanzu na jima, na kai wata na shida yanzu an.
To menene wannan horaswa da ake ba ku koyarwa kan harkokin kasuwanci?
To alhamdulillah, na gode wa Allah, na gode wa Ubangijin Allah, kuma na kara gode wa malamai da suka koyar mana. Da ba mu gane menene kasuwa ba, amma yanzu mun gane hagu da dama sun koyar mana, kuma ina musu godiya. Koyar mana da muke suka yi, Allah sa ya murke a kokolon kanmu, kuma su kuma Allah ya albarkace su.
Kamar akwai wasu sabbin abubuwa da kika koya game da harkokin kasuwanci a nan waɗanda da ba ki san su ba?
Eto jaɗin ban sani ba yanda ake bi da kasuwanci ba, amma yanzu na fahimta bi da kasuwanci. Sun koyar mana akan game da dinki, sun koyar mana game da kasuwa, sun koyar mana game da zumuncin kasuwa, sun koyar mana game da tarbiyyar kasuwa, ba yanda ba su koyar mana ba a yanzu haka, kuma mun fahimta a ciki.
Kafin wannan lokacin da kina wani kasuwanci ne?
A'a, eto ina yin dinki ne, ni tela ne a gida, ina koyar ma mutane, ni ma ina dinki a cikin gida. Suka ci zuwa su ya tambaye ni menene buri na, nace buri na in gani lokacin da muka fita ba komai, kuma yau ko da mun koma gida ba komai din ne. Sai nace mishi buri na in gana koye dinki, in gana sai dinki ke. Sai yace to ta yaya zake ki sai dinki? Nace zuwa na a nade na fara sakan hula, hula irin hulan ba mana sawa kai. Sai nace mishi to, sai yace mini kamar nawa kina iya sayarwa? Nace ina iya sayarwa 8,000. Sai ce min nawa ne kike ci a wata? Nace zai iya ci 2,000 tunda muna manage ne akan. Sai ya ce 6,000 fa 6,000 ina ajiya da saboda an ga buri na sai keke. Sai ya ce to kin tara ne? Nace yanzu kowane wata a nawa kina? Nace kowane wata ina yin guda daya. Sai ce zaki kai wata 4 kenan? Nace eh, zan kai wata 4. Abun da na gaya mishi kuma na fahimta sosai abun da ya gaya mu.
To yanzu kamar wani irin kira kike so ki ga hukuma game da irin halin da kuke ciki, ko kuma irin tallafin da kika ga cewa kuke nema domin bunƙasa harkokin kasuwancin ku tun ma a nan sansanin kafin ku koma gidajen ku?
Eto muna roko su dan Allah su taimaka mana, gashi a gidajen mu an kwashe mana kayayyakin mu, ba mu da komai. Muna neman din Allah din Annabi ya taimaka mana a bamu wanda muka koma gida za mu yi mu ciyar da yara su ci gaba da makarantar su.
To mun gode kware.
Kaya yara gomina na keke maso zowa ofin koye ofin maso zowa.
Mutuwar zuci na haddasa matsaloli daban-daban musamman ga matasa, yawancin lokuta sai a dora laifin ga gwamnati. To koya masana ke ganin wannan lamarin? Tambayar da muka yi wa Ahmed Dr. Abubakar kenan, ga abin da ya ce.
Wanda bai ilimi ba kuma da sai ya koyi wata sana'a ba, inda zuciyarsa ce ta mutu, ya ga mazo na gari banza, Allah ya ba ku mu samu, akwai mutuwar zuciya da take zuwa dan adam saboda bai tsaya ya koyi sana'a ba. Idan baka koyi sana'a ba, ba wani abu da zaka yi, sai zamana kawai kana dogara da mutane abinda za su baka. Idan zuciyarka ta mutu, sai zamana kawai kai kullun sai dai a niko maka ka karba, kana jiran mutane su samu su niko maka ka karba, to zuciya ta mutu kenan. Matukar aka ce zuciyar mutum ta mutu, to za ka ga baki daya ba shi da hope, ba shi da buri, ba shi da tunanin ya ci gabatar da kansa balle ya samu wani abu da zai yi amfani da shi ya ci gabatar da rayuwarsa. Amma wancan wanda shi ya je makaranta an koyar da shi ilimi, amma kuma ya zauna a gida ya ce mai da sana'a, mafi yawa abubuwan da ake yi akwai bukatar jari, akwai bukatar ace in ba ita hukuma ba za ta iya ba, to su manyan kamfanoni su dinga yi, suna ɗaukar in ma ba su ɗauka ranar ɗalibai ba, su dinga ɗaukar manyan ɗalibai. Alal misali, yanzu za ki samu a jami'a akwai ɗalibai da suke masa ko suke digirinsu na uku, digiri na biyu ko digiri na uku, suna yin bincike akan wani fanni wanda zai amfani wasu kamfanoni a jihar ko a ƙasar, amma babu wani kamfani ko wata jihar da za ta zo ta ce za ta koma da hannu ta taimaka musu. Misali, akwai waɗanda suke yin digirinsu na biyu ko digiri na uku a fannin harkar da ta shafi engineering, electrical engineering, ko kuma software development wanda ya shafi harkar na'urar sadarwa ta irin waɗannan wayoyin sadarwa da ake da su. Amma babu wani kamfani a ƙasar wanda zai je ya taimaka wa wannan ɗalibin. Ƙarshen ta ɗalibin haka zai zo idan da ɗiban kuɗi 100,000 da gidansu wani isai da gonar gadansu su zo ya biya kuɗi ya je ya sha wahala ya risa. Kuma waɗanda ba su da karatu dabaru ne ya kamata a ce hukumomi suna ɓullo da shi. Akwai fasalolin ba wai babu ba, mutane ne kawai zuciyarsu ta mutu. Mun zama kawai Allah ba ku, Allah ba ku mu samu, ana zaune a cikin gari sai dai a tarar da matasa sun buto kofar gida sun zauna a kan benci ba abin da suke sai karta sai lido. Mutanen unguwa da manyan unguwa suna kallonsu. Iyakaci karatu an sa mutum ya je ya yi diploma a ACE, ba wanda zai taimaka masa ya samu aikin yi. A can sama bangaren federal tarayya, idan an samu chance an samu dama na za a ɗau aiki, maimakon mutum ya turo ya ɗaɗɗau mutane ya taimaka musu, a'a ya gwammace can ya tura can wasu can su amfana, amma mutanensa ba za su amfana ba, ya je taɓa shekarunsa ya dawo ba tare da ya taimaka wani ba. Ga kuma masu karatun suna nan a gasa, to dalili wani sukan ce tsoro suke ji su tura waɗanda suka sani kasu je su za su zama manya irin su. Wannan ba tunani ba ne, wannan tunani ne na kuskure. Akwai buƙatar a ce ana yin wani shiri ta yadda duk irin matasanmu waɗanda suke a cikin birni, suke a gari da ƙauyuka, waɗanda sun yi karatu ko sakandare ne ko diploma ne ko NCE ne, har waɗanda suke digiri ko suke HND, wani tsari za a fito da shi a koya musu wata sana'a wadda idan gwamnati ta ba su wani jari za su rike kansu. Ga sana'o'i nan da dama yanzu da shekaru cikin shekaru 5-10 da suka wuce ba mu san waya sadarwa ba, amma yanzu Allah ya kawo ta, matasa ne suke gyaranta suke saida ita. Yanzu a Kano in kika je farm center kasuwa ce, da wahala kiga wani tsoho a cikin kasuwar nan, da wahala kiga ɗan shekara 40 ko 50 a cikin kasuwar nan, dukkan matasa ne ƙasa da shekara 30 su. Allah ya taimake su, babu wani wanda ya taimake su, suka taimaki kansu suka tsaya suka koyi wannan sana'o'i suke. Yanzu gurin ya zama kasuwa, ya zama guri mai kyau. To yanzu irin waɗannan matasan waɗanda suka koyi sana'a a juna da suke koya wa juna suke tsayar, me zai sa gwamnati ba za ta zo shigo ciki ba? A je a nemo ƙwararru su zo su buɗe ƙwaƙwalwar waɗannan matasan daga matakin da take, a ɗora su ba wai sai an kai su jami'a ba, a samu wani waje a yi musu training na wata ɗaya wata biyu wanda za su dinga yi, ba wai sai kullum ba, ko da Asabar da Lahadi ne, a ɗora su a koya musu wasu, a buɗa musu wannan sana'ar da suke kai wanda suke sha'awar ta koyon gyaran wayoyin, a koya musu yadda za su zama sophisticated su yi amfani da kayan aiki irin na zamani, a je a ɗauko ɗan China, a ɗauko ɗan Japan, a ɗauko Bature wanda ya iya shi, a ɗauko kayan aikinsa a zo a kokkoya musu waɗannan sana'o'in, su zo su amfani kansu su kuma amfani sauran matasa da sauran jama'ar da suke a gari. Ai za a iya, kawai hukuma ce kamata a ce ta shigo a dinga buɗe tunanin. Kamar ɓangaren gona ne, ai akwai fili muna da filaye da dama waɗanda ya kamata a ce ana noma, muna da shanu, muna da kaji, muna da tumakai, muna da awakai. Shin ana dauko mutane ana koya musu? To matsala ko wata jiyoyin da ce ana daukowa ana koya musu. Amma ana koya musu ne a siyasance dan kawai a ce gwamnatin ka na aiki, ko ko kana koya musu ne domin su koyi sana'ar su iya ta tsirike kansu su ci gaba. Kalmar da ake cewa sustainability, wato mutum ya rike abin ya kuma ci gaba, a samu continuity, yau kai gobe kai jibi kai, ba wai kawai wani gwamna na wani ni dan siyasa kaza ne bari in je in mura ba. Kuskuren da gwamnonin mu suke yi, duk lokacin da zaka koya irin waɗannan matasa sana'a, kana buƙatar ka koya wanda yake jam'iyyar ka, wanda ba jam'iyyar ka, sai kai buƙatar ka wani ne yake da sha'awar wannan sana'ar, a samu system wanda zai kintance a tabbatar da wanda za ku yawa sana'ar nan ya yi. To in mutum yana da sha'awar sana'ar aka ka masa da ilimi, to sai a ɗora shi akan hanya daidai, sai ga ya koyi sana'ar ya iya ta, ya rike kansa, in yana da sha'awar sana'ar kuma an ba shi dama, sai ya ci gaba ya ɗora, ya ci gaba wannan shekara yi wata shekara yi wata shekara yi. Amma kuskuren da muke da shi, sai ga kuma an ɗebo matasa ɗan siyasa, mu wannan kawai gwamnatin ka na ya kamu ce, shi kenan. Sai da yabo ɗan siyasa a gudun wani kwata-kwata ba ba ya sha'awar wannan abin da za a koya masa, kawai za a ɗora sunan shi a kai. Daga an ba shi kayan sana'ar nan, wani da bakin gidan makarantar ma zai sai da kayan, shi kawai burin sai ya samu wannan kuɗin, shi kenan an gama. Babu monitoring and evaluation, ta ita kasar kanta babban abin da ya kamata a ce muna da shi kenan. Ya kamata a ce akwai monitoring and evaluation, tsari wanda zai dinga bin diddigi tun kafin a koya maka sana'a, a ɗora ka hanyar lalle an tabbatar da cewa za ka iya, kuma za a ɗora ma in an kuma koya maka za ka yi. To wannan shi ne zai sa matasan mu da ba su da ilimi a koya musu sana'a su zo su zama sun kore kuma suna yin ta. Waɗanda kuma suke zaune gari banza, su ta ma ba su da wani training, kawai sana'a suke yi saboda kawai ta zane musu dole ba yadda za su yi dole na sana'ar, ko kuma ba su da damar da za su je su koyi sana'a ne a wani wajen, to sai a ɗauko su a ɗora su akan hanyar da ta dace, a kuma saita su sai da za su amfani kansu su amfani jama'a gaba ki daya.
Mai sharhi da fashin baki da lura da al'amuran yau da kullum kenan Ahmad Abubakar Dakta da wannan bayanin. Ilimi yana da mahimmanci musamman ga 'ya'ya mata. A sabon zauranmu na Boko Halal ga hirar da muka yi da wasu matasa akan ilimi.
Assalamu alaikum, sunana Maryam Akilu, shekara na 13. Ina ganin ilimi yana da amfani sosai, saboda an ba ilimin ba za mu iya karatu da rubutu ba, ba za mu iya abubuwa kala-kala ba an ba ilimin. Duk wani abubuwan da muka samu yanzu kamar su television da su radio, an ba ilimin duk ba za mu gansu a yanzu ba. Saboda haka sai sa nake gani ilimi na da amfani sosai sosai. Nagode.
Assalamu alaikum, sunana Yasmin, shekara ta 14. Ilimi shi ne mabuɗin rayuwa, in babu ilimi mutane ba za a rayu ba, kuma ba za a san abubuwa da yawa ba, kuma in babu ilimi da yawa za a mutu saboda amfanonin magunguna da duk ba za a sani ba, kuma da abubuwan da zai dinga taimakasu in ba su da lafiya magungunan cutansu. Ilimi shi ne mabuɗin rayuwa, in dai babu ilimi ba za a taɓa rayuwa ba, kuma ilimi nowadays yana taimakon mutane.
To yana da amfani ga mata, saboda ga kowa ma, amma musamman ga mata, saboda su suke kawo 'ya'ya cikin duniya, kuma su suke rayar da su, suke renan su, yanda idan suka rene su, su za su koyar da su daga cikin gida, kuma su nuna musu yanda za su yi rayuwarsu. In kuma ba su da ilimin ta ake tunanin generation ɗin gaba za su yi ilimi su ma. Saboda haka ya fi amfani ma, ana so mata su yi karatu sosai su ma.
Yanzu kuma ga filin da fadafe, inda yau Halima Abdullahi da Madam Ellie za su koya mana yadda ake yin wata miya da ake kira Margi Special. Maryam, kin san wannan miyar kuwa?
Ban taɓa ko jin sunanta ba, amma dai bari mu saurara mu ji yadda ake yin ta.
Yau a ɗakin girkin nawa ina tare da baƙuwa ne, wato Madam Ellie. Madam Ellie dai 'yar ƙabilar Margi ce, da ke can jihar Borno a nan Najeriya. To Madam Eli, a wannan ɗakin girki me kika tana da mana?
Na tana mana da yanda ake hada margi special,
wato wata miya ce ta mutanen ku kenan.
Ita margi special miya ce ta yaron mu kenan.
To ita wannan miya ta margi special da me ake tana da?
Uwar gida, da farko dai in kika samo tukunyan ki wankeke, sannan su albasa, tana da su albasan ki a gefe da tumatiri da attarugu. Sai ki samu alaiyahun ki da yakuwan ki, amma dai alaiyahun da yafi yakuwan, dan kika sa yakuwan yafi alaiyahun yawa, zai sa min yayi sami sosai. Kika aje a gefe, da farko kika yayyanka su, sannan ki wanke. In za wanke, a wanke da gishiri, ki wanke shi sai ki zuba a tukunyan, kamun dai ki aza akan wuta. In kika zuba a tukunyan, sannan ki kara wanke kifinki, ki zuba a sama, sai ki yayyanka su attarugun ki, albasan ki, matrin ki, ki zuba.
Wato duk a cikin wannan tukunyar kafin ki dora akan wuta?
Duk zaki hada su a kasa kamun ki dora a saman wuta. Sai ki debo ruwa, ruwan in zaki sa da ya dan fi saman wannan kifin, ya dan wuce saman kifin kaɗan, ki samo magi, ki samo gishiri, duk dai ki gama hada su a kasa. In ki hada su, sai ki aza shi kan wuta ki rufe. Ba wani sa cokali ana jujjuyawa, dan kifin duk za su rubuce da yake ɗanyen kifi ne.
Wato yanda dai kika haɗa wannan kayan miyan naki a ƙasa da su alayyahu ɗin da komi da komi, kawai sai ki rufe ki ɗora akan wuta.
Aki bar shi, shi da kanshi in ya sha, in ya shanye ruwa sai ki soke.
To ya dahu kenan.
Ya dahu kenan. Muddin ya shanye ruwa ki soke shi, ya dahu kenan. In kika zo ebawa, in zaki ma sa cokali ki san yanda zaki sa, dan kika sa shi ne hawo kifin zai ruguje, kuma ba zai ji daɗin ci ba.
To ita wannan miya ta ku ta margi special, da wane irin abinci ake ci?
Ana dai cin shi da tuwo masara ko tuwon dawa.
Masauraro, kun ji dai yanda muka kawo muku wannan miya ta margi special, wanda mutanen margi su suka fi yin amfani da ita. Kuma a cikin dai wannan miya, kun ji dai dukkanin kusan abubuwan da aka yi amfani da su abubuwa ne masu ƙara gina jiki. Misali, an yi amfani da kifi, ga kuma ganyen alayyahu a ciki. Da fatan dai uwar gida za a gwada. A nan Halima take cewa mu ƙara haɗuwa a wani ɗakin girki a cikin wannan shiri na yau da gobe.
To madalla, mun gode malama Halima Jamila, ya kika ce ne da wannan miyar da ji za ta yi daɗi?
Gaskiya, amma ina son na san wani kifi ake amfani da shi ne.
To lallai kam, ina ga kowane irin kifi, ko ko shi ainihin kifin na garin Margi ne ake.
Kin san Ibrahim ya san miyan nan sosai, kuma ya ce kifin tarwaɗa ne.
Au, tarwaɗa ce? Ma nemi ƙarin bayani.
Ƙwarai.
To Jamila, bisa ga abin da muka tattauna yau, me za ki ce menene abin dubawa?
To Maryam, ni da gani na zaman duniya tashin taimake ka ne, kuma muddin mutane suka fara taimakawa kansu ba tare da jiran wai sai gwamnati ta yi ba ko wani ya ba su taimako, insha Allah idan dai sun fara da kansu, wani zai zo ya gani kuma ya taimaka musu.
Wannan haka yake, kuma da fatan matasa za su yi zuciya, su nemi na kansu, su guje wa mutuwar zuci. Ko me ce tambayar yau a gurguje?
A gurguje tambayar mu ita ce, a ganin ku ya kamata kasashen Afirka su rika zuwa kasashen Turai da kokon bara ne, ko kuma neman abokan cinikayya?
Ƙarshen shirinmu na yau da gobe kenan. Na yau da fatan kun ji daɗin shi, kuma kun amfana da darasin da ke cikin shi. Sai kuma gobe haka in Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage,
da wanda ya haɗa mana sauti, ya jagoranci shirin, ya kuma bada umarni Daniel Brown, da injiniyan mu na yau Mr. Keith Holmes. Ni Maryam Dauda ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya.